jama'a shekaru 40 da so gabata ni na iya dinki. Na iya keken dinki jama'a 1970 dot na iya dinki. Daga baya Allah cikin iyawar shi yasa na iya karatu. Gwargwadon dan abin da zan karantar sai na dubi tsakanin magariba da isha sai na sawa mutane. Ina karantar da su karatun Alkur'ani, ina koya musu kawaidi. Ana nan sai jama'a sai suka fara bukatuwar lokaci na da rana. To sai aka fara ja in ja da ni. Da rana lokacin nake dinki na an samu kudin kashewa ta. Magariba ta an yi sallar magariba dinki ya kare sai in karantar da Qur'ani da kawaidi. To sai mutane sai su zo ina dinki sai a yanyame ni. Sai in kori mutane sai aka fara cewa ai yana wulakanta mutane. Sai nace a wannan sana'ar da ita nake cin abinci in na aje ta ba a samu matsala. Haka kuma abin yake. Aka yi ta jayayya, aka yi ta jayayya har sai da na samarwa da kaina mafita da ikon Allah. Sannan na yadda na daina dinki, amma ban yadda na daina dinki na zama malan zalla ba. Dan ka zama malan zalla to zaka wulakanta a kasan nan. Ko kun fahimta jama'a? Galibi sai ka ji mutane suna buga misali da zamanin sahabbai da tabi'ai. Zamanin sahabbai da tabi'ai Sayyidina Umar kafin gwamnati ta samu kuɗi sai fito da revenue. Sai ya kafa hukumar revenue. Sai ana bi ana karban kudin revenue da ainihin levies, wato abinda zaka ce haraji da jangali da masu shaguna. Sayyidina Umar shi ya fara yi a tarihin musulunci, yana nan cikin Sahih al-Bukhari. Ya kafa commissioner, ya kafa commission. The first commissioner da aka yi assigning ma wannan ma'aikatar shine Hudhaifatu. Wata ran Umar ya zo ya ce mishi mutane suna biyan haraji da jangali da kuma levies. Sai ya ce kwarai, ya ce a dadin rai suke biya ko kuna tsananta musu? Ya ce a cikin dadin rai. Sai ya ce gaya min ya zan in gane cewa cikin dadin rai ne. Sai ya ce ba mu taba bin kowa kofar shagon shi ba, har office suke zuwa su biya kudi mu ba su receipt. Sai Umar ya ce eh to na gamsu. Kaga talaka ya kawo kudi har office, ai ga alama ya yarda ne. Amma ya san kuma abin da ya tafi zai dawo ta wata hanyar. Sai Sayyidina Umar ya ce idan Allah ya raya ni waɗannan kuɗi da ake tarawa, ba za a sake samun wani talaka da zai kwana da yunwa ko wani maraya ko wata mata da mijinta ya rasu ba. Umar ya yi wannan magana da rana da daddare, sai mafarkin wani ƙaton zakara ya sare shi. Ya farka ya gaya matar shi Atika, ni kuwa kin ji wani zakara da ya sare ni dan malama ce. To sai dai ta addu'a da kuma addu'ar Allah ya tsare. Gari na wayewa ya je masallaci, shine aka zunzuma mishi wannan wuka, dalilin mutuwar shi kenan. To sai ya zama yanzu Umar ya sunnanta kenan za a iya karban haraji da levies da sauransu. Amma menene sharadin? Shine in gwamnati ba ta da hali. Gwamnatoci da suka taho bayan zamanin Sayyidina Umar sai Allah ya azurta su. Shikenan sai suka fitarwa da duk wani sahabi, kuji duk wani sahabi da ya taba ganin manzon Allah, ko malami ko ba malami ba, makeri, manomi, kowanne iri, ko attajiri ne kai, sai da aka yanka wasu kuɗi waɗanda kawai aka ce a rinka basu. Aisha ta ce wallahi ba mu gama cinye kuɗin watan da ya wuce ba sai kuɗin sabon wata su zo. To kun ga a wannan halin me kake tunani ran da gwamnatin wannan zamani ta dubi wani malami ta ce mishi kai tafi kauye kaza ka je ka karantar da su, za a bashi albashi kuma? Dama yana da wani allowance mai ƙarfi wanda yake rayuwa a kai. Jama'a, gwamnatin Saudi Arabia tana kwatanta wannan alkhairin hayyansu. Idan aka gane malami yana da alkhairi, yana da karantarwa, yana da kaza, banda ma albashi da ake bashi a ma'aikata ko makarantar da yake karantarwa, sai a ga masallaci kaza ya je ya sa musu tafsiri da magariba, masallaci kaza ya je ya sa kaza, shikenan sai ka ga gwamnati ta zo ta gina mishi gida, a kawo mishi mota, ana kawo mishi abinci, sannan kuma sai a ƙara mishi wani albashi mai yiwa ya ninka wani allowance, ya ninka albashin shi, yana karɓan 500,000. Sai ga miliyan 2 ta fara sauka account din shi. To saboda masu gaskiya ne, masu imani ne, sai je ya ce lafiya. Ya ga basic salarin shi 500,000 ne, kuma ya ga miliyan 2 sai a ce a ai gwamnati ta yi recognizing aikin ka da kake na karantar da al'umma. Jama'a, kun fahimci wannan da kyau? Dan haka a Najeriya to fatawar za ta canza. Tsakani da Allah. Dole ne mu yi wa malamanmu a Najeriya uzuri. na daga cikin malamai masu kwazo malaman Najeriya suna karantar da al'umma da sadaka ne ba sadaka ne da yaya ne to ku ji tsoron Allah waɗannan malamai da suka je suka daura kansu suna karantar da ƴaƴan musulmi alqur'ani ku ji tsoron Allah ku rinka sayan abinci kuna kai musu ba sai zaka tsaya takara ka je maka addu'a ba ba sai zai rubuta maka ya latifu ba ba sai zai maka addu'a ba waɗannan malamai ga su nan ka shiga tudun jiko in ka shiga nan cikin tukurtukur in ka shiga Zaria ka shiga kowace anguwa a ƙasar nan zaka je ka samu malami ya tara almajirai na karantarwa amma ina yake kwana a zaure yake kwana bai cancanta a bashi gida ba ya cancanta a bashi Malam Usaimin Allah madaukakin sarki ya gafarta mishi sarki Abdalla na yanzu yana mataimakin shugaban kasa ya kai mai ziyara wata ran sai je ya samu Usaimin da tsohon gidan kasa ya samu almajirai burjuju suna kwana a waje yace Allah gafarta malam muna jin labarin ka da makarantar ka ba mu san abin haka yake ba sai yace kamar ya sai yace na ganka da wani tsohon gida ne irin na mutanen da kaza na ganka kaza kaza yace abinda Allah ya hore mana kenan ka ji karfin mulki malam akwai wani sabon estate an kammala shi na gwamnati kawai sai yace malam eh gobe ka tashi ka koma can ka kai da almajiranka suka kwashe ina su suka koma aka zo aka buge gidan shi shine aka yi katon gida da makaranta tashar talbijin da kake kallo da radio ta Usaimin ko daga cikin gidan take fitowa daga cikin gidan take fitowa komai sai da aka yi a gidan makaranta ce masallaci ne gidan malam ne gidan kwanan dalibai ne gidan radio gidan talbijin library wurin komai asibiti komai akwai a wurin za ku hada irin waɗannan malaman da irin waɗannan gwamnatin da suke rayuwa da irin malaman ku da irin gwamnatin da suke rayuwa ku je ku bincika gwamnatin nan da ta ce za ta taimaki makarantun allo ku je ku bincika me aka yi a nan Zaria ga ta can an ce hanyar Kano waccan makaranta kwaya ɗaya ta hanyar Kano ta ishi duk makarantun allo da ke Zaria akwai makarantar allo kwaya ɗaya cikin garin Zaria malamin ya tashi ya dawo da almajiran shi te musu kaɗan kwaya ɗaya to amma gwamnati za ta ce ai an yi wannan shikenan mutanen Zaria nan gaba sai a da a ce an hana makarantar allo duk inda ga almajiri a kama su don su suke zama yan ta'adda shine sakon na ƙarshe ka rike kasar din nan da kyau zaka ce wata ran Albaniya fada da hujjar cewa ai ga makarantar allo nan sun yi ka kai ɗan ka can abinda zaka tambaya je ka ka gani tana aiki gwamnati na iya ci da su kai wai gwamnatin tarayyar Najeriya tana iya ciyar da ƴaƴan da ke Federal Government College tana iya ciyar da ƴaƴan da ke karatu a makarantun boarding na state makirci ne aka ɗauko dangane da fada da alqur'ani na'am ba ma goyen bayan bara dan karka ce wata ran kuma yaya mun ce ba mu goyi bayan bara ba yaya a'a ba ma goyen bayan bara amma wallahi ba mu goyi bayan a kashe makarantun allo ba ko kadan amma abinda muke cewa ayi gyara game da abubuwan da ake gani daga cikin abubuwan da muke gani ba daidai ba ita ce barar ina alhazan gari ina musulmin gari su tara abinci su kai musu mutanen da ke karatun alqur'ani ku kasan cewa ko Allah ya yi nufin ya kifar da garin saboda waɗannan yaran ya fasa me yasa ba za ku kai musu abinci ba su ci a kai musu abinci su ci a kai musu sutura su iya karatun alqur'ani su iya duk abin da ya kamata su iya a rayuwa annabi a cikin hadisi sallallahu alaihi wa alihi sallama yana cewa khairukum man ta'allama alqur'ana wa 'allamahu dan haka jama'a waɗannan malamai da kuka gani an tashi ana wa'azi a cewa kaza e bara da ake ba daidai bane ya latifu da suke rubuta maganin mai tsafi ba daidai bane falaki da nasu maganin yan tsurku ba daidai bane amma kun bar su ba allowance ba garantuti ba garatuti ba salary ba komai ai dole ne su ma a cikin karatun su su kirkiro muku wasu abubuwa baka jin ana cewa wuya da kururu na mai yanka ne saboda in za a yanka kaza malam ake kaiwa to sai a yanka kaza sai a cinye ba a kawo malam ba shine sai malaman allo sai suka ce to wuya da kururu na mai yanka ne ba inda aka faɗi haka a karatu ƙarya yayi amma saboda mai saboda ku kuna cinyewa ba ku kawowa shine shi ma ya bullo da nashi hanya ko kun fahimta to idan da za a mutunta waɗannan malamai jama'a qur'ani ne jama'a kasashen Ingila basu watsar da waɗannan abubuwan na values din su ba. Karatun boko shine darajar Ingila, bata watsar ba, ta inganta ne. Wannan karatun Alkur'ani shine value din mu, shine darajar mu, shine abinda muke alfahari da shi jama'a. Dan aiken Baturul Mulkin Mallaka ya je Kano, ai gwamna Lugga ya aiko dan aike daga Lakwaja, ya je ga gashi nan ya rubuta, sai dan aike Bature ne isa Kano, sai ya je ya samu ga wani dattijo nan da bante a jikin shi, ya rubuta rubutu ya shashanya ya koma gindin bishiya yana jiran ya dan sha iska ya harhada. Sai Bature ya tambaya, wannan menene? Ka san Bature da tambayar tsiya, wannan menene? Aka ce Qur'ani ne. Ce Qur'ani, eh, yaya Qur'ani? Aka ce littafin da musulmi ke karantawa. Sai ya ce ah, waye rubuta? Sai aka nuna mai, shi a ganin shi wannan ba gidaje ne. To sai kallo, wannan ne rubuta? Eh. Sai ya ce to ina ne source din, daga ina ya kwafo? Sai aka ce ah, daga ka. Da ka wannan ya rubuta? Ya ce eh. Sai ya fasa abin da ya kawo shi Kano, sai ya koma Lakwaja. Ya je ya ce wa gwamna Lugga, waɗannan mutanen a saurara, ka a basu karatun boko. Suna da hadari dan suna da wani karatun kafin na boko, in muka hada musu to sun gama da mu. Kun ji dalilin da yasa aka dade ba a kawo mana ABCD ba? Kun ji dalilin kenan? Saboda ana ganin in mutun dan shi kallo yake ba gidaje ne, bai san cewa wannan a cikin professors ma wannan emeritus ne, wannan uban professor ne ma. Mutumin da ya iya rubuta Alkur'ani da kato, amma sai gan shi gashi nan talaka da bante, to sai ga to wannan ya iya rubuta wannan daka, to in ya ga wani dan gayufa me zai tsammata, tunda shi Bature yana ganin wanda yafi lafiya, wanda yafi kyau, yafi kokari. Ko kun fahimta jama'a? Ina son ku gane wannan Qur'anin shine darajar mu, ba mu da wata daraja sai wannan Alkur'ani. Dan haka musulmi, musamman yanzu da watan azumi, wannan ɗabi'ar muraya ta azariya, na san mu mutanen zariya Allah ya jarabce mu da wannan raunin, amma wallahi wasu garuruka jama'a suna da himma a wajen waɗannan abubuwan. To a tashi, yadda zariya take binnin ilimi, ya zama sadaka da alheri da kyautatawa makarantun nan na allo, makarantun islamiyya, malaman zauren nan ga su nan shiga cikin zariya, shiga tudun jikun, shiga tukur-tukur nan, suna nan ya zauna yana ta karantar da risala shekara 20, ba a bashi ko naira 20. A ɗibi buhun nan shinkafa aje a kai mishi. Ba sai ana da wata bukata ba, a gane cewa wannan aikin da yake development ne ga addini, development ne ga ƙasa, ya kafe kanshi yana karantar da ƴaƴa ilimi. To muna fatan ayi wannan jama'a. To kun gan aka koma ane musu wannan, zaka ji sun kawo fatawawuya da kururu na mai yanka ne, Falaki da Nasi maganin yan turku, su sun san ba inda aka faɗi wannan karatun, Qul huwallahu maganin yan kaza, duk babu. Amma wallahi saboda an rabu da su ne, shi yasa sai ka ga wata ayar malami yana wa'azi sai ya ce wannan ayar an rubuta ta an sha za ta yi maganin kaza, sai ya ce amma bai baka ba. Bai baka ba, dan haka ko ka rubuta ka sha ba za ta yi ba. Yana jiran sai ka zo ka biya kudin harajin wannan abin. Duk wannan talaucin ne ya ja waɗannan karerayin da kirkire-kirkire. So za mu iya taimaka musu wajen mu rinka ba su alheri, muna mutunta su saboda masu mutunci. To duk malami in aka yi mishi haka, ka yi tunani, yaushe zai zo ya ce kuma sai ka ba shi kaza zai yi? Malam Salihu gashi nan yanzu ya shekara ɗaya ne a Jami'ar Islamiyya, ya ba ku labarin irin yadda malaman suke, duk da takura su da gwamnatin Saudiya ta yi, amma ya ba ku labarin yaya malaman suke. Amma a waɗancan lokutan da mu muka san su, san da gwamnati bata sa musu ido ba, malamin ka ne zai ɗauko naira 100,000 na Najeriya sai ya baka, yana karantar da kai fa sai ya baka naira 100,000. Amma sai ya ce maka wani bawan Allah ne ya ce gashi nan don Allah in baka, don haka kai mishi addu'a, ka ce Allah ya saka da alheri. Sai ya ce ba ni bane fa. Sai a shigo aji a Jami'ar Islamiyya a same ku ana ta raba muku kuɗi. Don haka duk waɗanda suke Jami'ar Islamiyya shekaru 20-30 kaza kaza, sai ga ya dawo ƙasarsu. Na farko ya gina gida, ya yi aure, ya taho da littattafai. In ka gama makaranta ka je ka tara littafanka, hukuma za ta ɗiba a kai maka Kano idan kai ɗan arewa ne, idan ɗan kudu ne bai rabe sai a kai maka ainihin Lagos. Yanzu fa
sai ka biya kuɗi. Duk wani abu an takura saboda America wai tana yaki da ta'addanci, wai ana ganin waɗannan suna daga cikin source na 'yan ta'adda. To tunda haka ne me yasa ba za a kyautata musu ba sai a kyautata to, amma kamar yadda nace tare da takura malaman da aka yi ko, zaka ga in ya samu sararin ya taimaka ko sai ga yayi wufi ya taimaka maka sai ce amma da Allah ka rufe bakinka. Saboda dan kanwar su dai su in ba kwanan nan aka sake shi ba yana gidan kurkuku, saboda me ya dibo kudi ya zo ya gina masallacin Juma'a a Kenya, sai aka ce yayi ta'addanci. Allah madaukakin sarki ya kiyaye. Saboda haka malamai bai halatta ku karbi kudi wajen karantarwa ba, wajibi ku karantar da addini fi sabilillah. To amma zaka karantar gurgurdan abin da ka iya gurgurdan lokacinka, sauran lokaci kuma fa ka je ka nemi abincinka. Kenan wannan yana nuna a musulunci malami ba zai zauna baya sana'a ba. To kun gan aka samu haka malamai za su tsaya akan gaskiya. To amma idan jama'a suka buƙaci lokacinka ko wata hukuma ko wani mutum ya ce na gina masallaci, ka zo za ka yi limanci, za ka karantar da yara, za ka karantar da mata, za ka karantar da kaza, to kaga a wannan lokaci kuma ya shiga cikin lokacinka. To wannan kuma kana da ƴancin ka ce to amma za ka gina min gida, za ka sai mini mota, za ka yi mini kaza, za ka yi min kaza da gwargwadon yadda kaga yake da hali. Ku je Maiduguri ku gani jama'a, wannan misalin da nake ba misali ne kadai nake ba, misalai ne na gaskiya. Za ka ga mutum ya gina tangame man masallaci a Maiduguri, ya kira malami ya ce arama ina so ka rinka limancin masallacin nan, ka rinka karantawa, ka rinka karantawa. Sai malami, don malamai a Maiduguri gaskiya galibi ba irin nan bane, zaka samu koda waɗanda suke zaune ne ane mai kasuwanci ko yana da raƙuma yana da shago, ko kuma shi da kanshi yana da shago a kasuwa, sai ce to amma ranka ya dade ina da shago ina sai da yadi, sai ce a arama ina so ka rufe shagon nan. To dan Allah arama ya rufe shago to me zai ci? To dole sai a yi jinga da shi. To wannan ba haramun bane, domin yana sana'a shi ne, ka ce ya bari ya dawo ya kula da kai, ya kula da da'awar kai, ya kula da kaza. To a madadin me? To da wannan ne za ku gane dukkanin malami wajibi ne ya karantar da gwargwadon lokacin shi. To amma abin da ya karu akan lokacin shi kuma in kuna bukata to sai ku yi yarjejeniya da shi. To wannan ba haramun bane. To jama'a ina so ku dawo ku kalli malaman Islamiyya. Malamin Islamiyya lokacin da kai ka fita office, wane ya fita kasuwa, wane ya fita gona, wane ya tafi Dubai, wane ya tafi China, wane ya tafi India, matan ku za su taru da safe musu karatu, da la'asar ƴaƴan ku za su taru, da magariba samarin anguwa za su taru. To da me kuka bar shi? Bai da wani abu. Wane lokacin zai je sana'a? Da safe mata sun taru ya karantar da su, da la'asar yara sun taru, da magariba samari sun taru, ranar asabar da lahadi an tara mishi ƴan boko ƴan mata an ce musu tahfiz, ya musu hadda, ba haka ake ba? To yanzu irin wannan malamin sai ku yi tunanin menene zai kyautata rayuwar shi, sai ku samu mishi da abin da zai kyautata rayuwar shi, shikenan sai zama yana da aminci akan rayuwar shi. Amma daga cikin kaskancin da waɗannan malaman ke samun kansu, ana nan yana karantar da matanku da ƴaƴanku, ran da ya ga wata yarinya cikin ƴan matan nan da yake wallahi na asabar da lahadi ya ce yana so, sai a koma ana cewa kai kaji malami da karambani, kana malamin Islamiyya ka ce zaka aure ta tana FCE, wai kaji wai shi ba kufinta bane, wato bai kai darajarta ba, shi fa malamin allo ne. To shi yasa kuka ga gaskiya Allah ya kawo mana wani irin zamani wanda Allah ya kiyaye za a ce zamanin ya zama karamba na maganin zoman bana. Shi yasa sai ya zama malaman suna ainihin turjewa. To abinda muke tsoro in suka turje gaba daya, ya zama asabar lahadi kawai za su zo su yi wa ƴaƴanku darasi, to waye zai karantar da matanku, waye zai karantar da waɗannan samari? Saboda haka muna kira zuwa ga masu kuɗi, da waɗanda Allah ya rufa wa asiri, da waɗanda suke cikin hukumomi, su yi saboda Allah ba don suna neman ƙuri'ar jama'a ba. Idan suka yi saboda Allah, Allah zai ɗauki soyayya a cikin zukatan jama'a, yasa dangane da su. Ko an fahimta jama'a?
saboda haka wannan muna ganin in aka yi shi a kasan mu to zai mana maganin ire-iren waɗannan fitintunu da muke fama da su. Allah madaukakin sarki ya kiyaye. Dan haka mallam ya ci gaba da waɗannan bayanai waɗannan in zo karatu na gaba za mu karasa su, amma a yanzu dai muna fatan Allah madaukakin sarki ya daukaki musulunci da musulmai, Allah ya rusa kafirci da kafirai, Allah madaukakin sarki ya albarkaci abin da muka karanta daidai, wanda muka yi kuskure Allah ya yafe mana. Muna sanar da jama'a cewa gobe da safe litinin karfe 10 na safe to karatun fiqh sirra ne za a yi insha Allah. Jama'a a rinka tsayawa ana fita a hankali insha Allah. Da wannan muke cewa subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk.